أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da 30 ga wata, ko an ga wata wanda wuce tunda ne mu samu ganin wata, sai mu dauka 30 ne ko mun ji labari ma faɗa wata 30 ga watan biyu watan safara wannan shekara ta 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 23 kenan ga watan biyar shekara ta 2001 miladiya. babin da za mu tashi yau, babul hadanati, wannan kuma shine darasi na 98, babul hadanati, wato babin da yake magana dangane da raino, wa ya kamata ya raini yaro, uwa ko uba. wannan shine al hadana, da yawa ha'un fatha, ya halatta kuma a larabci ka ce al hidana da yiwa harun ɗin kasra, ko alhazana ko alhizana. asalinsa daga kalmar alhidunu yake. kalmar alhidunu a larabce wato shine kamar kwikon mutum, daga hamata zuwa kwikonka daga nan kasa. domin galibi akan ce alhidunu ko alhazana saboda wanda kake renensa yana tallafa da kai a nan gefenka. ina fata an fahimta. daga nan Laraba suka samu sunan alhazana din, an gane. amma a shari'a an ce idan an ce alhazana shine hifzu man la yastakillu bi amri, hifzu man la yastakillu bi amrihi wa tarbiyatuhu wa wiqayatuhu mimma yadurru, wato bada kariya da tsaro ga wanda baya iya kiyaye kansa, ga wanda baya iya tsare kansa, a bashi kariya da tsaro daga duk abinda aka san zai cutar da shi, abinda zai cutar da shi ta fuskar gangan jikinsa, ko abinda zai cutar da shi ta fuskar hankalinsa. a tsare masa hankalinsa da fitararsa da Ubangiji ya halitta shi a kai. fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nas la ya'lamun. a kuma tsare masa gangan jikinsa, an gane ko. عن عبد الله بن عمرو ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني كان بطني له وعاء والثدي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انت احق به ما لم تنكح. رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم. وانا حديثي عن كربوت لك عبد الله بن عمرو بن العاص الله قال الدابري يتي ان امرأة قالت وتمتي تاتي يا رسول الله يا من زن الله ان ابني كان بطني له وعاء لا نادنا حفافة فكي ناني يزنك ورن زمنك. lafazin wi'a yana nufin mazubi kamar bokiti ko wata roba da ake zuba ruwa ko wani abin bukata. to sai ta siffanta cikinta zaman da jariri yake yi din na wata 9 ko kasa da haka ko sama da haka a matsayin wani mazubi da aka zuba yara. innabni kana batni lahu wi'an, dana fa cikina ya zama nan ne mazubinsa inda aka zuba shi ya dade har tsawon lokacin da Allah ya kaddara zai yi kafin a haife shi. wasahi lahu siqa'a, mamana kuma ya zame masa siqa'a, wato kamar salka wadda a cikin ta yake kan ruwa ko madara, abinda yake ta a ajiye shi cikin mamana. wa hijri lahu hiwa, alhijr wato shi da zan kirji, dan ana tallafa da yaro ne abin a kirji daga tsakanin kirji zuwa cibiyar shi ake kira alhijru a larabci. wa hijri lahu hiwa, wato kirjina kuma ya zama nan ne wurin zamansa. Shiwa kuwa kullum ma ya hawin insan a ma ya hawin sai duk abinda yake rufe da kai ko yake kewaye da kai ko yake rufe da kai shi ne ake ce masa shiwa a cikin harshen Larabci. Saboda abubuwa guda nawa kenan? Guda uku. Cikin ta zama nan ne wurin zamansa, sannan maman ta yi ta girma, sannan kuma ga shi a tallafe shi kullum a kirjin ta yara. Wa inna abahu sallatani, da mahaifinsa kuma ya sake ni, wara da an yanzu abu min ne, kuma ina son ya fati yaron daga wurina daga sakina, kar in zauna da yaron. Fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah sira da manzon Allah suka kara tabbata gare shi da yalan gidansa yace, anti ahaqqu bihi ma lam tanki, ke ce kika fi cancantar rike shi matuƙar ba ki aure ba. Anti ahaqqu bihi, ke ce kike cancantar rike wannan yaro ma lam tanki matuƙar ba ki riga kin yi aure ba. Abun nufi, idan miji ya rabu da matarsa kuma a tsakaninsu akwai yaro rami, to wane ne ya cancanta ya rike yaro, uwa ko uba? Uwa, da nassin wannan hadisi duk rigimar uba dole sai dai ya bar yaro a wajen mahaifiyarsa ya rika ba shi kudin abinci. Anti ahaqqu bihi, ke kika fi cancanta ya rike shi ma lam tanki ni matuƙar ba ki aure ba. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito da Abu Dawud, Imam Hakim ya inganta shi, malam ya yi lamba da gata. Yace qala ibn al-qayyim huwa hadithun ihtaja an-nasu fihi ila amr ibn sa'id wa lam yajidu buddan min al-ihtijaj bihi huna. Yace hadisi ne wato da mutane suke da buƙatuwa zuwa ga amr ibn sa'id wajen wannan hadisi, dan ba su da makawa wajen kafa hujja da amr ibn sa'id an abihi an jaddihi. In ba aka bautar su daga cikin malaman hadisi suna da'ifan ta hadisi. Wato rajihi an Abdullah ibn Amr da Amr ibn al-As kuskure ne, Abdullah ibn Amr ibn Shu'aib ana bihi an jaddi, kun gane ko? Wa madarul hadisi alayhi, duk inda hadisin ya je ya fito karshe zai koma wajen Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Wa laysa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithun fi suqut al-hadana bi tazwij ghayr hadha. Babu wani hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam wanda yake nuna haƙƙin reno yana faɗuwa akan mahaifiya da zaran ta yi aure. Ba wani hadisi in ba wannan ba. Wa qad zahaba ilayhi al-a'immatu al-arba'a, malaman fiqhin nan guda uku sun mashhurai sun tafi wajen aiki da wannan hadisi, wa ghayruhum, da waɗansun su cikin malamai. Wa qawluha, fadar ita matar da take da shi, kana batni lahu wi'a, take na ya zame mata kamar mazubi, ila zuwa ƙarshen zancanta, idla'an minha, wato kamar idla'un minha, wato kafa hujja ne daga bangaren ita matar, wata wasul ilastisasiha bihi, da kuma neman tsanin da zai sa ta keɓanta da wannan yaro. Cewa waɗannan al'amura guda uku duk uwa ta keɓanta da su in banda uba, tunda ko ita ta keɓanta da su banda uba, a ce ita ta fi cancanta ta riƙe yaro idan an rabu tsakanin uwa da uba. Ina ba ta an fahimta, domin a cikin ta aka zuba ba a cikin shi uban ba, sannan kuma maman ta ita ba maman uban ba, sannan kuma kullum tana tallaba da shi, shi ko ba kullum yake tallaba da shi ba. Yanzu nan gani kila cikin kuna wani na jariri, kila yau bai ko ganin shi ma bai ba, ya tafi cikin kafin ya farka daga bacci ko bai koma gida ba har yanzu. Ita ko tana can tana tallaba da shi, ya yi mata tumbiɗi, ya yi mata fitsari, ya yi mata kashi, ya yi mata mene, duk sai haka ne. A ce ita take da cancanta da riƙe kayan cikin. Da haka Ibn al-Qayyim ya ce ta kafa hujja ne da ababai da ke nuna keɓantonta da wannan yaro. وفي هذا دليل على اعتبار المعاني وتاثيرها في الاحكام وان النانونا دنگنه ده حكمته حكمه الشريعه اكي انا لورا ده معانونين الامر في الاحكام وتاثيرها ده تاثير سو معانونين في الاحكام وجن تفتت حكمه والحواء لفظ الحواء اسم المكان الذي يحوي شيء سونانه ده دكان وني وري ده يكي ده يكون شيء وني ابو اي يضم هو ويجمعه دك وني وري ده يرفي وني ابو كو يتاره وني ابو شيء اكي كي مسا حواء على رب. An fahimci wannan hadisin ko? Wa an Abi Hurairah ta anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna zawji yuridu an yadhhab bi ibni wa qad nafa'ani wa taqani min bi'ri abi inaba fa ja'a zawjuha fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya ghulam hadha abuk wa hadhihi ummuk fa khudh bi yadi ayyihima ji'ta فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. wannan hadisin kuma an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare shi a gare shi yace anna maratan qalat wata mace ta zo ta ce ya rasulullah ya manzon Allah inna zawji yuridu an yadhhab bibni mijina yana so ya kwace dana wato bayan mun rabu wa qad nafa'ani wa takani min bi'ri abi ina ba wa qad nafa'ani ga shi ko yaron har ya fara amfani na wa takani ya tebo ruwa ya shayar da ni yakan je ya tebo ruwa ya shayar da ni min bi'ri abi ina ba daga rijiyar abu ina ba wato tana ambaton wata rijiya kenan ta makwabtan ko da wani wuri wanda yake mai dan rata tsakanin wurin da gidansu kace ga tsana da irin amfanin da yake mu ba da bai tebo ruwa sai ki mun rabu da mahaifinsa da daɗewa yanzu ko mahaifinsa ya zo yana so ya kwace ɗan ya tafi da shi ta kai ƙara wajen manzon Allah kenan fa ja'a zawjuha sai mijinta ya zo fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce ya gulam hadha abuka wa hadhihi ummuka yace kai yaro nan dai ga mahaifinka wannan kuma ita ce mahaifiyarka fa qul bi yadi ayyihima shi'ta kama hannun wanda kake so ka zauna da shi cikin fa akhadha bi yadi ummihi da ya kama hannun mahaifiyarsa yace ita ke so ya zauna da ita fan talaqat bihi sai dai tafiyarta da yaron rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisi wal arba'a da malaman hadisi guda hudu abu dawud tirmidhi da sahih ibn majah wa sahih tirmidhi imam tirmidhi ya hadisi ne sahih tabbas hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene karin bayanin da muka samu kan hadisin baya hadisin baya na nuna idan yaro karami ne wanda yana shan mama ba a riga an yaye shi ba ko kuma Allah kalle bai kai yayi wa kansa amfani ba kaga tun daga dan shekara daya har zuwa shekara biyu uku hudu galibi bai kai wa kansa amfani mai yawa ba baya iya bayan gida ya tsarki da kansa da an yi masa to idan yaro yana wannan zangon na rayuwa lokacin da aka rabu da mahaifiyarsa kai tsaye ita ta tantance ta rike kayanta amma idan yaro ya tasa ya kai shekaru bakwai zuwa takwas waɗansu ƙananan al'amura yana iya wa kansa zai shiga bantaki da kansa ya gama ya yi tsarki ya fito ya ci abinci ya wanke hannu kafin ya ci abincin ya wanke hannu duk abin da aka saba masa dai wanda mutane ke yi zai iya yi da kansa to idan yaro ya kai wannan matsayin sai aka rabu tsakanin uwa da uba kuma kowa yana son ya riƙe yaro to manzo Allah ce sai a ba da zaɓi sai a ce wa yaro zaɓo wanda yake so ya kawo idan sai wurin babansa zai zauna shi kenan sai ta wurin babansa idan ya ce wurin mahaifiyar sai zauna shi kenan wajen mahaifiyar sai zauna ina fata kun fahimta wannan shine hadisin da ake kira hadisu takhayyur hadisin da ake bayar da zaɓi ga mutum lokacin da aka sami rabuwa tsakanin uwa da uba kuma aka samu jayayya tsakanin su da juna kan cewa wake da ikon rike yaro eh ai dan gurin ba ai tambaya ta yi aure ko ba ta yi aure wancan nan kankanin shine aka ce an ce hakku bihi malam danki amma nan manzon Allah ya tambaya kin yi aure ko kike aure ba ta kawo kara manzon Allah bai tambaye ta aure ko rashin aure ba sai kawai sai yaron ya zabo da yake so zauna waje ina ba da zuwa ita eh kamar da zai zama ba yadda ake tsammanin wata mace ta iya yin sakaci dangane da tarbiyyar yaro haka ake tsammanin wani namijin na iya yin sakaci ko lokacin za ga wani namijin yana da sakaci sama da mace akwai lokacin za ga wata mace tana da sakaci sama da namiji to mun dan kara hadisi da ne kafin mu tattauna wa an rafi'i ibn sunan radiyallahu anhu annahu aslam wa abat imra'atuhu an tuslim فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم والحديث أنكر وجد رافع ابن سنان Allah ya kare da gare shi annahu aslam fi rafi' ibn sunan ya shiga musulunci wa abat imra'atuhu an tuslim matarsa kuma sai take musulunta gashi kuma suna da yaro a tsakaninsu fa aq'ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-umma nahiyatan sai manzon Allah ya zaunar da ƙoriya da yake ke zauna a can. Wa aqada sabiya wal abana hiya, uban kuma yake kai kuma zauna a nan. Wa aqada sabiya bainahuma, ya zaunar da yaron tsakanin su, yake to je ka wurin wannan gadama. Fa mala ila ummihi, sai yaro ya dan waiwaya wajen mahaifiyarsa. Fa qala, sai manzon Allah ya ce, Allahumma hadihi, ya Allah ka shiryar da shi. Fa mala ila abihi, sai ya dawo sai ya koma wajen mahaifinsa. Fa akhadahu, sai mahaifinsa ya dauke shi. Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i, Imam Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito wannan hadisi, wa Sahih al-Hakim, Imam al-Hakim ya ce hadisi ne sahihi. Mallan ya lamba da kata, huwa min riwayati Abd al-Hamid ibn Ja'far ibn Abdullah ibn al-Hakam ibn Rafi' Afahu al-Thawri wa ibn Ma'in. Wannan hadisin yana cikin riwayar Abd al-Hamid ibn Ja'far ibn Abdullah ibn al-Hakam ibn Rafi', wanda yake Imam Sufyan al-Thawri da Yahya ibn Ma'in, manya-manyan malaman hadisin nan sun da'ifanta, sun ce mutum ne wanda ba a izina da riwayarsa, da haka hadisi ne da'if. An fahimta ku? To, a gaskiya waɗancan hadisai guda biyu, da na farko da na biyu da muka karanta, malamai sun tattauna akai ƙwarai da gaske wajen mafuskantar kowane hadisi da kuma wato zantuka da suka sha bamba. Akwai malaman da suka ɗauki ka'idar hadisi, suka ce su in dai yaro yana ƙarami ne, za a ɗauki ka'idar anti a haƙƙo bihi ma lam tankihi, daga nan har girmansa, da zaran mahaifiyarsa ta yi aure, to haƙƙi ya koma wajen uba kenan. Amma idan yaro ya zanto mumayyiz, ya kai sunnat tamyiz, zai iya bambance mai amfani da mara amfani, kamar da muka ce wadansu ƙananan ayyuka zai iya wa kansa, to a lokacin nan sai a yi takhayyuri, a ba yaron zaɓi cewa wa kike so ka zauna wajensa. Idan yace yana so ne ya zauna wajen mahaifiyarsa, to shikenan sai ya tafi wajensa. In yace yana so ne ya zauna wajen mahaifinsa, sai ya tafi wajensa. Wannan shine abin da galibin al-muhaddithun suka tafi akai. Imam Ahmad bin Hanbal ma akan wannan ka'idar yake. Amma waɗansu daga cikin malamai sukan bambance, su ce idan yaro namiji ne ya fi cancanta uba ya riƙe, idan yarinya mace ce ya fi cancanta uwa ta riƙe. Waɗansu kuma suka akasa, suka ce ya kamata ya mace tana hannun uba, ya kamata ɗa namiji yana hannun uwa. Amma dukkan wannan babu ni dalili a kansu, don dukkansu ijtihada. Amma Imam Ibn al-Qayyim da shi da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da waɗansu daga cikin manyan malamai fuqaha sukan ce abinda ake kallo, ma huwa al-aslahu lil-waladi, menene abinda zai fi dacewa ga wannan yaro. To wannan yaro zai fi samun tarbiya da kula a wajen uba, to sai a baiwa uba. Shin zai fi samun kula da tarbiya a wajen uwa, to sai a baiwa uwa. Idan da uwa da uba matakin su daya ta fuskar da kawa da ilimi da tarbiya da sanin ya kamata, wannan ne zai aiki da hadisin takhayyuri a ce zaɓi wanda ya ga dama. Amma matukar an san ga wanda ya fi cancanta, babu maganar bayar da zaɓi. Ina fatan kun fahimta. Don waɗancan mutane na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da uwar da uban kowanne yana da tarbiyya ta addini a mataki iri ɗaya, don haka sai manzon Allah bai wa yaro zaɓi, ya zaɓi wanda ya ga dama. An fahimta ko? Don haka suka ce matukar yaro wato ainihin ya kai sunnat tamyiz, kuma ya kasance iyayen sun ta wato matakin su tsaya ta fuskar sanin ya kamata da ilimi da dakawa, gwargwadon abin da ya bayyana a zahiri, siffofin da ake fifita wani akan wani, mun kasa babban fifita tsaya akan ɗaya, to a nan sai a bai wa yaro zaɓi. Duk wanda yaro ya zaɓa shi kenan, in ya zaɓi uwa shi kenan, in ya zaɓi uba shi kenan. Amma matuƙar mun riga mun san cewa uba mana garki ne sama da mahaifiya, ya fifita da kashi 60 cikin 100, ita tana ɗauke da kashi 40, ko kashi 70 tana ɗauke da 30, kai tsaye za mu bayar da shi wajen uba ne. Ko kuma idan ya bayyana gare mu, wato ainihin uwa ce tafi wato sanin ya kamata sama da uba, to sai a zauwa uwa ke. Kuma a nan gurin uba kuma dole ya zama dole shi zai kawo wa yaron kuɗin abu, don yaron su mai kiri ce. Ina ba ta an fahimta? Kun fahimta wannan da kyau? Don ga ka'ida kenan. Amma suka ce to idan ɗan ƙanƙani ne wanda yake shan mama ba, uwar ya kasance ba musulma ba, bai kai lokacin da za a bayar da zafi ba. To a nan wurin za a kwace a bai wa musulma? Waɗansu malaman suka ce a kwace a bayar da shi wurin wata musulma ta rere, don saboda me? Kada wato ta yi tasiri game da canzawa yaro a kila. Waɗansu malaman suka ce a ai bai kai lokacin da ya san imani ko kafirci ba, wannan hawalai ne kamilin da aka ce a tayar da yaro zai iya wata aƙida ne a wurin? Babu wata aƙida. Ma ya talasta taljihad bai kai lokacin da zai karɓi koyarwa ko wani sako da za a isar masa ba. Don haka matuƙar ana tayar da shi ne a wannan lokacin ko da mahaifiyarsa ba musulma ba ce ita tafi tantanta. To amma da zaran ya kai lokacin da zai iya karɓan koyarwa, to a wannan lokacin sai a kwashe shi daga wajenta a mayar da shi inda zai samu tarbiyya ta addini ta gaske. Wato ita kullum tarbiyya, abinda za ku lura, abinda ake bukata wajen raino ba fa kawai abinci da wurin kwana ba. Abinci da wurin kwana suna daga cikin ababe masu matuƙar muhimmanci, don su za su taimaka wajen yaro ya zanto yaro na cikin ƙoshin lafiya koyo. Ya danganci wani irin abinci yake ci, ya danganci kuma wani irin wurin kwana ya samu. In lokacin zafi ne ya dace ya samu iska wadatacce, in lokacin sanyi ne kuma ya dace da wurin da zai kare shi daga sanyi din. Wannan abu ne wanda ake matuƙar buƙatar sai su. To abin da yafi wannan ko bukatuwa shine abin da ya shafi hankalinsa da kuma fitrarsa. Waɗansu malaman na fadawa su ce hankali gaba ɗaya su yi gudu, amma akwai banbanci tsakanin hankali da fitra. Shi hankalinsa ta yadda ba za a kyale yaro ko da wasa ya yi amfani da wani abu na kayan maye ba. To kaga nan idan uwa tana busa tabar sigari ko kuma an san tana shaye-shaye misali, ko uba yana busa tabar sigari ko yana shaye-shaye, duk wannan zai iya tasiri yaron ya yi ya koya. Wannan kuma na iya cutar da lakar jikinsa kuma ya iya cutar da hankalinsa. Ina ba za mu fahimta. Kaga wannan na ruta hankali ne, domin duk abin da yake kayan maye ne lalata hankali ke yi. Fitra kuma abin da yake lalata fitra shi ne rashin tarbiyya ta addini. Idan uwa ba ta sallah, ba ta azumi, ba ta karatun Alƙur'ani, ba ta da hali na gari, ba ta damu da zikiri ba, sai zage-zage da hayaniya, ba a cinta da kasafin karatun Alƙur'ani ko na tafsiri ko na wa'azi, sai kasafin ɗan asharalle, sai kasafin sa'adu gori, sai kasafin wani tafiyanci. Duk dai ka ɗaga da wake-wake ko na gida ko na waje, to kaga wannan ba za la tu hasizu ala salamati fitratil walad, ba za ka iya tsare fitra ɗin yaro ba. Fitra ɗin shine abin da Allah ya halicce shi akai. Kun sani ya tabbata cikin hadisin Bukhari daga Abu Huraira, manzon Allah yake cewa ma min maulidin illa wa yuladu ala alfitra, ba wani jariri face sai an halicce shi ne akan fitra, sai an haife shi akan fitra. To wannan fitra ɗin shine tsari da Allah ya halicci yaro akai, wanda inda za a kyale shi bai ji sharri ba, bai ji sharri ba, zai yi musulunci ne kai. Amma me ke faruwa? Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, iyaye ne ya mayar da shi ya zanto ba Yahude, ko su mayar da shi ya zanto ba Nasare, ko su mayar da shi ya zanto ba Majusi. Abin da ake nufi da iyaye a nan fil ghalib, in ba haka ba, wanda ba mahaifi ba marikin yaro shi ma yana ɗaukar makofin yaro uwa kenan ko uba, wajen mayar da yaron ba Nasare ko ba Yahude ko kaza. Kama sun tajul bahimatu bahimatan jama'a fa hal tuhissuna fiha min jada'a, manzo Allah ya buga misali sai yadda ake haihuwan jaririn tinkiya da cikakkiyar halittarsa, babu tsararren hannu, babu tsararren kunne, ba kaza, yace kamar haka yaro ke zuwa akan fitra cikakkiya. Annabi sai Abu Hurairah yace ikra'u in shi'tum fitratan lahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdil li khalqi llah dhalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Ina fata mun fahimta. To kaga mai tarbiyya mai ake so ya kula kenan na yaro? Abu guda nawa? Guda uku. Abu na farko abin da ya shafi gangan jikinsa, abu na biyu abin da ya shafi hankalinsa, abu na uku abin da ya shafi fitrarsa. Yayin da duk aka samu mutum zai kawo zai kiyaye wa yaro ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ko dukansu, ba to bai cancanci ya zama mai tarbiyya ba, bai cancanci a bar yaro a wajensa ba. Da haka ba a barin yaro wajen mahaukaciya don jin tsoron kar salahantar da shi. An gane ku? Ko kuma su kyale shi cutukan abin da rashin hankalinsa zai sa ba za ta gane dai. Ba za ta gane cewa zai. To da haka dole a lura da waɗannan al'amura guda uku, don su ne abin da ɗan adam zai tashi a cikin hali na gari. Wa alaikum salam. Ai, ya kamata bayanin da muka yi baka an tsaye, domin a cikin bayanin mu mun ce ko da iyayen gaba ɗaya musulmai ne, amma ɗaya fi mummunan hali ne, ɗaya ko mai kyakkyawan hali, wa fi kan san tariki. kogolanta na kuma wannan ana maganan wannan shi uba ya musulunta uwa bata musulunta ba a bar su rike yara duka ai muna maganan ko da malaman da suka ce a bari ta rike yaro an ce ta bar shi ne a wani lokaci eh okay uban ya mutu ne to to a nan gudun abin da ya kamata al'ummar musulmi su karfi yara don manzo Allah ce al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'adu zimmatuhum adnahum wa hum yadun ala man siwahum wilayar musulmi ko da lokaci za su zanto karkashin musulmi ne amma ba a sanya musulmi ya zanto yana karkashin wilayar kafiri dan Allah ce walan yaj'alillahu lil-kafirina 'ala al-mu'minina sabila idan mutum ya zo ya zauna a cikin mu ya musulunta matarsa bata musulunta ba suna da ƴaƴa sai Allah ya karɓi rayuwar mutum matarsa sai ta tafi da ƴaƴan can ƙauyen wanda ko ba za mu amince cewa yaran za su yi addini ba to anan gurin ana da dama a karɓi yara da sai dai anan gurin kuma nan gurin ina maka magana yadda abin yake a musulunci yanzu kuma tunda mu ƴan Najeriya ne kuma ka san ita kuma dokar ƙasa kuma da nata da ta amma dai mai ta rigima sai mun kwaci ai shine abin da ya fi dacewa a dokar ƙasa su ne suke karya da su ina ba ta fahimta don wannan shi ne abinda zai sa yaron ya kasance ya tashi cikin addini malikul islam dai ban ji ba a ina inganta shi irin wannan littafin na Numan Dawud ne na faɗa musu baki a ina inda ya ce a sahal Albani a wani littafi a ina ya ba da reference inda Albani inganta shi to wallahi wa alam amma dai ya fi san mai yana hadisi ne zai yi gaskiya ni wannan ban da yake ya ce da Albani da zuwa ya suka yi tagijin wannan wallahi ban yadda da su ba yan kasuwa ne kawai suka buga don samu kuɗi وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم أخرجه البخاري وعن البراء بن عازب عن كربلاء البراء بن عازب الذي قال الدغري يتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمن ذا الله صلى الله عليه وسلم قال تبتها بريد يا لنجدنك قضى في بنت حمزة لخالتها يا حكمتر ده ير جدن حمزة ابن عبد المطلب اباير ده ايتا خالتا خالتا ايتا يا كوكنور مهيفيتا خالة ايتا ير اور مهيفيا يا كوكنورتا وقال بيزر تر دون حكمتي كما ايتا الخالة بمنزلة الأم واتو ايتا خالة ير اور مهيفيا بمنزلة الأم تنا مسئم مهيفيا وجن كربل ننيارو ina fata an fahimta wannan hadisi a akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito abinda wannan hadisi ke nunawa wato idan mahaifiya bata nan bata da rai gashi kuma ta bar ƴarta da rai anan gurin bana jin yana da haƙƙi na cewa wannan yarinyar ƴarta ce ya karɓa reno ga kuma kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta tana nan da rai ita ma tana da haƙƙin cewa wannan yar yaya take ko yar kanwar to anan gurin haƙƙin wannan yar uwar mahaifiya ya ci na uba karfi wajen karɓar rai ina ba da zuwa mai jinin jan don ya ce alkhalatu bi manzilatil ummi shine imamu Shawkani yake cewa tunda an ce alkhala bi manzilatil ummi ita yar mahaifiya ko kanwarta daidai suke da mahaifiya yace ai ba abinda duk abinda mahaifiya ya kamata su samu in suna tare da uba cewa ita ce take da haƙƙin rike yaro anti haƙu bi malan tankihi to ita ma kala tana da wannan matsayi ina fatan kun fahimta ma'ana kanwar mahaifi har kanwar mahaifiya ta fi uba ƙarfin haƙƙi wajen rike mai wajen rufke yaro jariri. Kaga wannan wani abu ne wanda yake gaskiya ya saba wa tunanin da dama daga cikin mu. Dan yanzu misali a ce mutum yana tare da matarsa ta haihu, eh kuma ta zo ta rasu ga yarinya, kanwar mahaifiya ta zo ta ce a bata ita za ta rike, ko kuma a yarinyan nan koda ta kai yaye amma bata girma ba, kanwar mahaifiya ta zo ta ce a bata za ta rike. Yanzu wani uban zai ma saurare ta? Gani yake ai ba ta da sufewa. Gani yake shi kanwar sufi uban ta fi kanwar mahaifiya ma ne karfi. Amma ga shi manzo Allah ce al-khalatu bi manzilati al-ummi. Al-khalatu bi manzilati al-ummi. Malam yayi nan ba da gasa. Yace akhraj al-Bukhari fi umrat al-qada min kitab al-maghazi. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi cikin bayanin umrat al-qada, umrat da manzon Allah yayi min kitab al-maghazi, a cikin kitab al-maghazi cikin sahih al-Bukhari. Qala fi fakhraj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya gama umrat sa kenan a Makka, ya fita zai bar Makka. Fatabi'athu ibnatu Hamza tunadi. Sai ɗaya daga cikin ƴaƴan Hamza ibn Abdul Muttalib, yana da ƴaƴa mace, kun san dai Hamza sayyidu shuhada wanda ya shahada a Uhud. Sai ƴarta ta biyo manzon Allah tunadi, tana kiransa tana cewa ya ammu ya ammu ya ammu, wato ya baffana ya baffana ya baffana, tana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fatanawalaha Ali, sai Ali bin Abi Talib ya kama wannan yarinya. Fa akhadha biyadiha, ya rike hannunta. وقال لفاطمه يتي دما تصا فاطمه دونك ابنه امي ريكي يار بابان معنى علي yana nufin ya dauke ne da wannan yarinya ke yar gidan Hamza. Kun gane hamiliha, ki dauke ta, inji Ali ke fada ma Fatima. Faqtasama aliyu wa aquhu, sai Aliyu da dan uwansa suka yi rikici. Wani dan uwan nasa Ja'far, wato Ja'far kenan ibn Abi Talib, wa Zaid bin Haritha, da Zaid bin Haritha fi ha dangane da wannan yarinya. Fa qala Ali, Ali yace ana akhasuha hiya ibnatu ammi, ni na rike ta, ni zan karbi renanta domin yar babba na. Kar ku manta da cewa Abu Talib da Hamza wa da kani, da haka yar da Hamza wato ainihin ya haifa, kamar Ali yana ganin yarsa ce ko kanwarsa, dan yar babban ta. Da haka sai yake nuna tunda yana da dangantaka da ita wajen uba, shi ya fi cancanta ya ne ya rike ta. To kuma ai wannan ne shi ma matsayinsa da Ja'far, shi ma Ja'far dan gidan Abu Talib, yadda Ali dan gidan Abu Talib ne, Ja'far ba dan gidan Abu Talib. Wa qala Ja'far, Ja'far kuma sai ce hiya ibnatu ammi, ni ma ai gidan babba na ce idan wannan ce. Wa khalati tahtaha, amma kanwar mahaifiyarta tana karkashi na ina aurenta. Saboda haka sai ya nuna bangare nawa na dangantaka, bangare biyu na dangantaka. Wa qala Zaid, Zaid ibn Haritha kuma sai ce bintu akhi, yar dan uwa na. To shi kuma Zaid ibn Haritha mai hada shi da Hamza, da zai ce dan uwansa. Bintu akhi, yace yar dan uwa na. Jini suka ce manzon Allah ne ya hada su dangantaka. Yace kai Ja'far, ai kai Hamza na hada ka dangantaka da Zaid ibn Haritha. Amma ga Zaid ibn Haritha ai ba dangin gidan manzon Allah bane. Ina fata mun fahimta. To sai suka zo suna rigima, kowa na ganin shi zai rike ta. Shi Zaid ibn Haritha yana takama da dangantakar da manzon Allah ya kulla tsakanin shi da Hamza ibn Abdul Muttalib. Ali ibn Abi Talib na ganin yar babbar. Ja'far ibn Abi Talib na ganin yar babban sa ce, sannan kuma kanwar mahaifiyarta ko yar uwar mahaifiyarta tana karkashin sa yana aurenta, ita ce Asma bint Umayyah. To me zai faru? Fa qada biha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam li khalatiha Asma imra'ati Ja'far, sai manzon Allah ya zartar da cewa a kai ta wurin yar uwarta, a yar uwar mahaifiyarta ita ce Asma bint Umayyah, wato matar Ja'far ibn Abi Talib. To shi da aka ce a nan wurin waye ba cikin guda uku? Bai ba su su duka ba. Bai ba su su duka ba. Domin ka'idar da za ku ɗauka, da ya ba su sai ce mai al-khalatu bi manzilatil ummi. Ma'ana yanzu wa aka ba, ƙyar uwar mahaifiyarta, ba Ja'far ɗin muka baiwa ba. Domin ko da ba a wurin Ja'far ɗin take ba, ko ma waye shi za a ba. Ina ba da kun fahimta, dan da ya bayar. Sai ya furta wancan hadisi ya ce al-khalatu bi manzilatil ummi, da haka ga wanda ya kamata a ba dukkan ku ba ku tantance a ba ku ba. to kaga ashahid anan gurin wato da Ja'far bin Abi Talib da Ali bin Abi Talib dukkan su dangin mu bane kuma ga su mazaje amma duk da haka ba Abbasu kiyar su rike ba saboda uwa kanwa kuwa ko yar uwa ta fi su karfi sai manzon Allah ya bata ita ba ta zo ma wurin gane ba amma sai ce a kai mata alqalatu bi manzilatul ummi dukkan su ya lallace su yace amma kai Ali bin Abi Talib anta minni wa ana mink yace kai kuma Ja'far asbahaka khalqi wa khuluqi yace kai kuma Zaid bin Harisa anta akuna wa maulana kowanne manzo Allah ya faɗa masa kalmar da za ta lallace yace kai Ja'far bin Abi Talib kai wani bangare na jiki na rimar bangare na jiki anta minni wa ana mink yace kai kuma Ja'far asbahaka khalqi wa khuluqi ba wanda ya kama da halitta ta da dabi'una irin ka kai kama da ni ta fuskar halitta kai kama da ni ta fuskar dabi'u yace to kai kuma Zaid bin Harisa anta akuna wa maulana dan uwan mu ne kuma bawan mu ne da muka yantar muka ba shi yanci wanda kuma manzo Allah ba shi yanci yana karamin mutum bane ko wanne ya hakuri da wannan kalmar amma yarinya dai ba za a ba ku ba amma amma dai take kumar ba yadda ta koyar ba yadda ta alqalatu bi manzilatil ummi wa alaikum assalam eto ta waɗannan hadisan ta wannan kalmomin kadai kila ba za mu iya ganewa ko kullalla ba amma ko ban waɗannan kalmomin mun san dama duk wanda ke cikin kullafa Allah sunna kai ayyafi amma idan muka lura da durin waɗannan jumla anta minni wa ana mink da asbahata khalqi wa khuluqi da anta akuna wa maulana dole nan dai za mu yadda anta akuna wa maulana ita ce ta karshe yanzu takara a tsakanin jumlolin tsakanin wacce da wacce tsakanin anta minni wa ana mink da kuma asbahata khalqi wa khuluqi a nazarin ko ce ta bi a gaskiya kalmar anta minni wa ana mink ta fi karfi domin asbahata khalqi wa khuluqi duk wanda aka ce yayi kama da wani ya mai da wannan yanzu cewa Ja'far yayi kama da manzon Allah sai mai da shi daidai wa daida ka iya samun kama da wani idan ka samu wani bangare na siffarsa ko da kaso goma ne cikin ɗari shi yana da zan ke kana da goma za ka ce kayi kama da shi ina ba da fahimta amma tabbata Ali bin Abi Talib a yafi falala idan an kwatanta da duka sauran saboda waɗansu dalilan da waɗansu hadisan daban dama da suke nuna falalarsa an fahimta ko musamman hadisin al-ashr na mubashara bil janna wanda Ali bin Abi Talib yana cikin mutum goma da aka yi wa bishara da gidan aljanna sannan da hadisin yajin Khaybar da manzon Allah yake cewa la'u yanna ra'ayta gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu gobe zan bayar da tutar yake ga wani mutum da Allah da manzon sa ke so shi ma yana san Allah da manzon sa aka waye da dijin sahabbai suka ce sunan do da safi kowa na fatan a bashi wannan tuta ba dan san shugabanci ba sai dan ya dace da falalar Ali bin Abi Talib bai da lafiya bai zo wajen ba annabi ya kai kallon sahabbai duba duba ce aina Ali bin Abi Talib da aina tambaya da lafiya yana fama da ciwon ido ya zo da ya bashi tuta an ga wannan nan da falalar Ali bin Abi Talib an gane ku sannan manzon Allah ya hau kan dutsen Uhud da shi da sayyidina Abubakar da Umar okay wancan Usman ne ba Ali bane ba wannan Usman da Affan ce a takaice dai kowanne yana da babi a cikin sahih Bukhari dai babu Bukhari masa babi babin fada'il ko manaki matsayin Abubakar matsayin Umar matsayin Usman matsayin Ali da kuma matsayin kowanne wato tana nan gurin yadda jerin yake waɗannan guda uku su ne suke da haƙƙin riƙe yaro bisa ga cewa wane ya fi sannan wane sannan wane wanda ya fi kowa haƙƙin riƙe yaro shi ne wa uwa daga nan sai wa sai ƴar uwarta yadda ko ƙanwarta daga nan sai wa sai uba idan aka rasa sannan guda uku duk sauran dangi kansu ɗaya sai mu duba ko mu ga wa ya fi takawa wa ya fi tsoron Allah wa aka fi ganin zai rike amana kawai a bashi amma kar wani zo ci ya fi kutsanci an bayyanta ku a iya dauka daga mafi kusanci a kai zuwa ga nesa wuce wanda ya fi shi nesa. Misali, ba waɗannan duka guda uku, yaro ga shi an rasa waje ana tunanin wa zai rike shi. Kanan uba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da uba ya zo ce gani. Kanan uba wanda suke uba ɗaya ne kawai da uba ya zo ce gani. Sai muka duba mu ga wanda ya fi nagarta shi ne kanan uba da suke uba ɗaya sai mu yi mai. Sai mu ba shi. Wannan ba zai zo bai ce ni da muke uwa ɗaya uba ɗaya da uba ai ni na fi cancanta ba ya da wannan damar. Dan hadisi bai ce komai a kansa ba ya yi shi. Inda wani ya koyi da manzon Allah ya gara. Amma tabbas uwa ce tafi sannan kamar uwa koyi ta sannan kuma uba. Sannan kuma sauran duk wanda baya cikin waɗannan da wani cikin sauran kansu ta ba wanda ya kuri. Wa akhrajahu Ahmad min hadithi Ali radiyallahu anhu fa qala al-jariyatu inda khalatiha wa anna al-khalata walida. Haka Imam Ahmad ya rawaito wannan hadithi ta hanyar hadithin Ali bin Abi Talib Allah shi kare ta gare shi fa qala yati wal-jariyatu inda khalatiha. Ita yarinya karama ana ba da ita wurin khala ta ne kanwar mahaifiya ko yatta wa annal khala walida ita ko kanwar mahaifiya ko yatta ana kirgata kamar ita ce ma mahaifiya ne. Wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fa in lam yujlisku ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatayn muttafaqun alayhi wallahu lil bukhari. Wannan hadisi an karbo daga Abu Huraira Allah ya kare da gare shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi idan ɗaya daga cikin su mai masa hidima ya kawo masa abincin sa ana cewa khadim ga mace ko namiji yaron gida da yake maka aiki ko wajen dafa abinci ko wani abu ana kiransa khadim. In mace ce ma khadim idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi tayanku idan khadiminsa ya kawo masa abinci fa in lam yujlisu ma'ahu in ma bai zaunar da shi tare da shi sun ci ba falyunawilhu luqmatan aw luqmatayn to ya dan bika masa loma ɗaya ko biyu shi ma dan tana. To menene hikimar fadin haka? Tunda dai ya tabbata cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayi da Allah ya sa karkashin ku ƴan uwanku ne a musulmi. Dukkan wanda dan uwansa yake karkashin sa to ya ciyar da shi daga abin da yake ci, ya ba shi abin sha daga irin abin da yake sha, ya yi masa sutura irin suturar da ya yi, kar ya ɗora masa aiki sai wanda zai iya. In ya ɗora masa aikin da ba zai iya ba to ya taimaka masa. Cewa ya ciyar da shi daga abin da yake ci, ya yi masa tufafi irin wanda yake yi, kar ya ɗora masa aiki sai wanda zai iya. Karkashin wancan hadisi sai a fahimci kamar lallai duk abin da ka ci wanda yake mai girman daraja a gidanka shine abin da zaka ciyar da yaranka bawa ko mai maka hidima. To amma wannan hadisin kuma sai nuna ɗaya daga cikin ku idan yaranka ya kawo masa abinci in dai ba zai zauna tare da shi ba to ya dan bika masa loma ɗaya ko biyu, wato kenan sai yake fassara wancan hadisin. A ta kenan in ka bambanta tsakanin tukunyarka a matsayinka na mai gida da tukunyar sauran yaran gida to wannan naka mai kima din da kake ganin ba za ka iya tarayya da su ku tuku ko shi ku duka ba to ka dan san musu wani abu dan ba su alhakin ganin ido na fata a dan ba su alhakin ganin ido an zo an zoya maka waɗansu kaji su kuma san gudun sun tuka tsohon masara miyar kuka ko kuma nan gudun ga kajinta da kuskus da waye da wane ne da wane ne. To ka ce duka yaran gidanka sai an yi wannan kila baka da halin da zaka wannan kuma kana son ka dan tana tun da ka samu wannan kuma ka gode wa Allah. Tunda manzo Allah ya ce idan Allah ya bai wa bawa ni'ima yana son ya ga alamun ni'ima din a cikin bawa. An gane ku? Ubangiji da Allah ya baka ni'ima ko ta dukiya ko ta minar an so a ga alamun haka a cikin miyar gidanka a cikin sutura jikinka a cikin menene bangare ne na godiya ga Allah wa babu ne ba su rafika. To in ka ci za ka yi kila kuma yaran gidan da yawa duk ba za ka iya ba. Shi kenan bayan an yi maka tukunyar ka tsuntsu ga tasu wadda za su je su ci su koki to a takar sai ka ɗan san san musu alhakin ganin ido. To shi ne abin da wannan hadisin ke nufi. Wato kenan wannan hadisin sai ke fassara wancan cewa da wancan hadisin ya ce ku ciyar da su daga abin da kuka ci. Ku yi musu tufafi daga abin da kuka yi tufafi abin da yake nufi mutlaqal mutaraka. Ko yaya su yi tarayya da kai cikin wannan abin. Ba wai sai kun yi raba daidai kai da su ba amma dai su yi tarayya su ma sun samu wannan abin.
ina ba don kun fahimta.
Muttafaqun alayhi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan da al-Bukhari lafazin da ke nan yana sai al-Bukhari. Wato kaga anan gudan an kawo hadisin da yake magana kan bawa wajen raino don saboda shi ma bawa renon sa ake irin yadda ake renonwa yaro domin shi ma bawa maslubul irada baya da irada sai abinda uban gidansa ya kallafa masa yasa aka hada shi da babin yara da aure guda. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وانا ديسي أنكر أودك عبد الله بن عمر الله تقال الدابريسي daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala yati uzibat imra'atun fi hirra, za a yi wa wata mata azaba a sanadiyar kyanwa. Fi hirra fi dinnan bimana bi sabbi hirra fi ke sababiyya, tana matsayin ba a sababiyya. Uzibat fi li madi ne, amma yana nufin za a yi mata azaba nan gaba, duk da cewa azabar nan gaba ce amma sai a kawo cewa kamar an riga an yi domin tabbatuwar faruwa haka din, kamar da Allah ce ne wa ja'a rabbuka wal malaku sabon safa, bayan ku nan gaba ne zai zo, ba yanzu ne ba wai ya riga ya zo ba, kamar yadda yake ata amrullahi fala tastajidu, kamar yadda yake ita tarabata sa'atu wa intaqal qamar yaka tarabal linnas hisabuhum fi ghablatin marudud azifat al'azifa dulala ka iya cewa dilala ka iya cewa dalala, to haka wannan khashash musallasul khani ka iya cewa khashash ka iya cewa khishash ka iya cewa khushash. To ga ka'idatul arabci, idan abu ya kasance yana daukan fataha da kasra da damma a lokaci guda, ya halatta kai masa fataha, ya halatta kai masa kasra da damma, wato ka iya yin wancan ko wannan ko wannan, wanne ya kamata ka fara gabatarwa? Fataha, daga fataha sannan me, sannan kasra, daga nan gudun sai damma, domin fataha ta fi sauki, ita kuma ka'idar harshen larabci na tafiya da kan abin da ya fi sauki. Mai bi masa wajen sauki shine kasra, shine sai ka ce khishash, mai bi masa shine bamma na karshe dan ya fi nauyi, li annaha thaqila, bamma tana da nauyin fada a baka, khu kaga kha ya fi sauki, khi na bi masa, amma khu hunaka thiqal. Ina fatan kun fahimta. Ta'kulu min khashashil ardi wa takalat tajid tajid kananan al khashash ne kananan halittu kamar kwalika kamar su kwadi da dukkan dangin abin da kyanwa na iya ci a matsayin abin, wato abinda wannan ke nuna ba, idan ka daure dabba a gidanka to dole ne ka kawo mata abinci, sawabin wannan dabbar tana cikin dabbobin da ake ci kamar rago, tumaki da awaki da shanu da raƙuma da kaji da zabi, ko kuma ba ta cikin dabbobin da ake ci, ko da kare ka ɗaure a gidanka ka hana shi tafiya wani wuri don yi maka aiki ko yi maka gadi a gida ko gona, to dole ka bashi abinci, in baka bashi abinci ba kayi haramu. Dan ga wasu ta ɗaure kyanwa ta sa bata ba ta abinci ba har ka mutu aka ci, za a shigar da ita wuta a ranar tashi kiyama. To dan Allah idan ya zanto kyanwa tana da wannan matsayin cikin addini, ina ga wanda ya halaka bil adama da ransa, aka yi laifin ba ƙarami ba ne, laifin ba ƙarami ba ne. To wannan shi ne dai ƙarshen waɗannan hadisai, abinda muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya shafe mu. Na ga za mu takaita nan ko saboda babin gaba yana da ɗan tsawo, sannan kuma kamar babi ne mai zaman kansa, baya da alaka ko ta kusa da wannan kitabul jinayat, wani sabuwar chapter ce daban tun daga shi muna dab da fara shari'a musulunci, kaga wancan babin ya dace kwarai da gaske, abubuwan laifi wanda kisasi ke biyo bayan su insha Allah lokaci na gaba za mu tashi. Gaba da mai marayu
ya karfin ka zafi ya ɗauko ta kama da wuta ya kama da wuta ne mai tsoro da kuma masu nasu inda zan zuka da goya don kuma za ta zuka da kuma inda ana magana da kyau da idan su kuma gana shi ne wani wani suke da zama wani suna daukar kwanu wani suna da kuma da a cikin wani kuma
suna da shawar wani abinci?
Ya kone suna da shawar
kuma a
abinda ake bukata idan mutum ka dauki yaro maraya zaka rike, ko dukkan wani wanda yake karkashinka zaka rike, zaka rike ne kan kaida bil ma'ruf. Wannan ma'ruf din shine daidai karfinka, dare abu da kallafa maka wani abin da yake karfinka ba. Yanzu misali wani daidai karfinsa zai iya cin abinci a mataki na shinkafa ko kuskus ko da babu nama, ko kuma in za a yi naman miya ɗin kila yanka ɗaya ne kowa za a raba bashi na shi. Wata rana ka samu wadata sai ka tsawo kaji gidanka ɗan kai ma ka tantana irin yadda na faɗa ɗan. To wannan fa ba shi ne wancan al-ma'ruf ɗin ba da aka ce kowane bawa sai ka ce da shi da kai za su. Sai da aka ce amma tun da sun gani sai kai me sai ka samu su. Inda magana take kenan. Amma abin da yake shi ne tsaka tsakiyar ƙarfinka to wannan lalle da kai mutu shi ne bil ma'ruf.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malamin bayan yaro ma ke fita ɗin shi ne renansa ko kan wata, to akwai yawan shekarun da zai yi da ita ta dawo da shi gun mahaifinsa ko ƙorin ta ɗauka shi ke ya ɗin.
Wato ka'ida shi ne dai wannan malam tanki yana nuna aiki tun daga lokacin da yake ƙarami har iya girmansa da malam tanki ita tafi cancanta tsawon uwa ce ko kan wata. Da zaran ta yi aure to shi ne aka ce anan cancantar ta ta faɗi ya iya dawowa wajen uba. Amma idan mijin da ta je wurinsa ya ce ya yadda ta riƙe ya ba ta izini ta riƙe wannan ɗin da ta ɗauko nata, to har yanzu cancanta tana hannunta sama da kowa, tsawon uwa ɗin ce ko kan wata.
Assalamu alaikum.
Malin da dawo da abin da ya sa shi lokacin da ba ta da miji din sun rabu da uban ba ta da miji a wannan lokacin kusan duk lokacin ta da yaro ne. Lokacin da ta yake yin aure na biyu sai aikin ta ya zama kashi biyu, ga bangaren yaro ga bangaren wa miji. Abubuwan da mijin nan ke bukata akwai abin da dole ita ce za ta yi, ba wanda zai wakilce ta. Amma abubuwan da za ta yi wa yaro kuma akwai wanda zai iya wakiltar ta, shine uba. To shi yasa sai manzo Allah ce malan tanki a nan gurin, tunda ta za a mata al-mas'alatani wato al-mas'uliyatani, mas'ala guda biyu da suka cikaro da juna, mas'uliyatul zawj wanda shine husnul mu'ashara da mas'uliyatul walad shine tarbiyya. To a nan gurin sai aka fifita wannan hidima da kula da za ta yi da mijinta sama da abin da za ta yi wa ɗanta, saboda abin da za ta yi wa mijinta ba mai wakiltar ta a wajen sai ita. Amma abinda za ta yi wa yaro ko wani na iya wakiltar ta, musamman tun daga wani mai ranar yana nan banda ita shine uba. Amma idan miji tun da shine sahibul haqq miji na biyu din yana da haƙƙi na taimaka wannan hidimar, kuma ya san lallai in ta zo da yaro gidansa wanda ba ɗansa ba ɗaya biyu uku wata rana dole ta kula da su, sai yace ya yarda duk da haka ta zo da su, to har yanzu haƙƙinta nan na ta rike ɗanta. Tunda shi yanzu tunda ta zo da yara za ta kula da su, ya san wani lokacin ba zai same ta yadda yake so ba tana cikin yara, kuma shi ba ta wannan izinin, da haka ba zai zo ya korafi daga baya ba. An bayyana ko?
Assalamu alaikum. Abin da aka bayyana cewa wajen reno mace ta fi dacewa, to idan mahaifi ya rasu wane ne ya fi dacewa ya rike dukiyar shi yaron, shin ita mahaifiyar ne ko kuwa dangin iyaye don danginsa ne na wurin uba?
Ita ya fi cancanta ta rike, ba an ba ta wula da yaron ba gaba ɗaya da yaron da dukiya wanda ya fi muhimmanci. Ma'ani wannan.
Assalamu alaikum. Malam, yau da yamma a labarun muran Amurka akwai malamin da aka tambaye shi kan dokar da ɗan'uwa Ahmad Sani Yaman Bakura ya kafa a zafara a kan cewa duk musulmi in an kira sallah wajibi ne ya rufe shagonsa ya je ga sallah. Sai ya ce wannan bai halatta ba, shi ne malamin kina, wannan bai halatta ba, wannan doka ne kawai ta kan Saudiya. Shi ne muke son malamin ya magana
kan shi, malamin shi ne bai halatta ba. Ba san kowaye ba, amma dai wannan wani irin shirme ne ce bai halatta ba. Sallan jami'i fa wajibi ce, da nassin faɗin Allah ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'az zakiyin. Lafazin warka'u fi al-amr karkashin wannan Imam al-Qurtubi yace malamai suka wajabta sallar jami'i, haka Ibn Kathir cikin tafsirinsa. To yawanci malaman mu sai ga wani lokacin sun fake da malikiya amma ba sa karanta littafin malikiya, yanzu wannan kila ya karanta ne a wani jami'i na malikiya ko waɗansu littattafai na malikiya an ce sallar jami'i sunna ce mu'akkada, to amma ya manta da cewa aljami'u li ahkamil qur'an na al-qadi Abu Al-Ana abin nan na shi al-Qurtubi din nan dan malikiya ne, kuma gashi ya ce ga malamai sun kafa hujja da wannan kan wajibin jami'i, kuma kaddara duk ma malikiya sun ce ba wajibi bace ba, manzon Allah ya tilasta sai ayaya kiyar imam bakura bai ce ma zai yi doka ko ya daki mutum ko ya mene, manzon Allah ce ya saura kin zo ta rana in sa a yi kiran sallah a zo masallaci kuma in sa a yi kama in ce wani ya yi jam'i din ya zama liman ni in tafi gidan waɗanda ba sa zo jam'in kone gidan, manzon Allah ce abin da ya hana in yi haka saboda mata da yara da suke cikin gidajen dan su jam'i bai wajaba a kansu, amma ba dan mata da yara ba da wata rana sai na sa wani jam'i ne kuma in bi gidajen duk wanda bai je jam'i ban kunna gidan wuta, dan Allah wannan sai mutum ya ce mi ta ma ko mutanen da malaman da yanzu ku sani malaman akwai da malaman da yanzu gwamnati da dariya take amfani da su da akai shari'a sun je Kano ba a yi sati biyu ba suka yi taro suka zage mu suka yi mana zagi na ƙarshe irin zagi dan kama yake wa mutane a kasuwa duka wannan bai kusa TV ba an nan za a radio kun jigo, to waɗansu malamai ne da ake amfani da su ya za ya kare shari'a musulunci an dauko ɗaya daga Maiduguri ɗaya daga nan garin Kubanci ɗaya daga Wuri ɗaya daga Kano akwai kuma wani daga Kaduna sun je Kano sun yi wannan rashin mutuncin kafin nan murin da sun je sun fito sun yi zage-zage a Sokoto da kuma sun zo sun yi wani program a gidan rediyo duka bai fi sati ba live suka yi na hannu da yawa abinda suke so su tabbatar a Najeriya a kidan ashariya za a yi ko za a yi shari'a sai wannan za a yi. In kuma za a yi shari'a dole malikiya ka dakara aiki da kowane irin hadisi ko aya sai in abin da ya dace da malikiya. Dan Allah wannan wani shirme ne wannan. Ka duba magana sai ta malanta ba. To duk wannan an yi amfani da su ne yanzu ana amfani da su da wannan damar dan saboda ya za su gadarwa da musulmi rabuwa. Ba ta bin wani abu da ya kusantar da musulmai da juna saboda wannan shari'a. Duk bambancin da ke tsakanin ko izala ko tariqa ko tariqun kansu tijaniya da kadiriya ba wani abu da ya taba kusantar da mutane. Da aka zo kusa da juna sama da mai aiki da shari'a to shine su makiya shari'a suke ganin cewa in an ci gaba aka shari'a za ta ci nasara, amma ba su kirkiro waɗansu mutane da za a ba su kujerun Makka da na Umara su fito su yi zage-zage su zage waɗansu malamai idan an rama shi kenan an rabu har Kano aka ɗauke su suka je don saboda sun ga irin nasarorin da ake ci a Kano su je su yi hayaniya da wannan har suka yi suka kare mu ce musu komai ba. Har suka zo gari to irin sun za ka sun zo suna sukan wannan idan Allah dan gwamna ya ce shikenan da an yi sallar jami'i kowa ya rufe me ya abin da ya saba addini sa kuma yanzu irin waɗannan malamai idan ka tambaye su wani waɗansu azzaliman masu mulkin a cikin jihohin su kuma ya hukunci su kuma ba za su ce komai a kansu ba, amma kullum wanda yake kokarin aikin addini shi suke cin dunansa suna ba su safula daga bana. Kullum abinda ake so a gano wani kuskure a ce ai zanfara ma an yi kaza ai zanfara ma an yi kaza sun manta da cewa mutumin nan ba masu bi bane ba ina ba da an fahimta, to dan Allah irin waɗannan maganganun idan an ji su a radio sai a rinka hasara maganar sallar jami'i wajibi da nassin hadisin manzon Allah da nassin ayar alqur'ani mai girma. Abdullahi dan Mas'ud baya da lafiya amma ake ɗauko shi wani ya rike kafadarsa ta dama wani ya rike kafadarsa ta hagu har sai an je an tsayar da shi a cikin sahu sannan ya tsaya ya sallan jami'i yana cewa law taraktum sunnat nabiyikum la dhalaltum wallahi in kuka bar sunnar annabin ku za ku halaka, yace domin sunnar annabi abin da yake nufi da sunna anan wajibi. Abdullahi dan Mas'ud na
assalamu alaikum ke wannan na san a jihar Kano yan uwa ne dangane da wani lokaci wasu abubuwa kan faruwa ba na tarayya ana bukatan wani abu kama abu misali a cewa matsala ta gwamnati a rijiyar da sauransu da sai ga yan uwa da suke aiki a wani gurare sun yi shigo ba sanar da yan uwa ba lokaci guda kuma wanda suke abokan zama a wannan kasa sanar da yan uwa lokaci guda kuma ya zama na an yi ma mai abubuwa in saboda haka yake ba da sanarwa kan cewa in zai yi lallai akwai koyon sana'a da mutum ya je da fasfos ɗin ku guda uku wajen NDB wanda yake digiri don da ke HND duk da insha Allah karin akwai magana da kika yi a yi baka
Allah ya jama'a wannan sanarwa ce ta aliki kawai da yanan gurin shine a sakacin mu yana da yawa to amma kuma akwai laifin gwamnatocin mu jiha da kalmar hukuma. Yadda ɗabi'ar mu take da jin rediyo, ko da makiyayi da yake kola shanu a daji za ka yi da rediyo a makaranta. To duk wani mai muhimmanci irin wannan iya fito, gwamnati ta fito cikin rediyo ta farfaɗa mutane. Dan me amfanin kafar watsa labari ne a rediyo da talabijin dan a wayar da kan jama'a? To an gwamnati ce ta karamar hukuma ko ta jiha? Abin da ya kamata a yi kenan, a yi ta yi wa abin kamfen har mutane su fahimta. Yanzu kwanaki aka zo ana maganar tayar da hannun jari, tayar da kamfanonin gwamnati da waye. Duk nan mutanen ma ba su san abin da ake ba. 90 cikin 100 na mutanen ba su san ma ana wannan ba, kuma ya za a yi aiki in za a yi. To amma a kowace jiha ba akwai ma'aikata ta harkokin kasuwanci da masana'antu ba? Ba haƙƙinta ne irin wannan su rinka tsara na program a radio da talabijin don wayar da kan mutane ba? Ba haƙƙinsu ne ma su rinka tsara semina suna kira mutane suna wayar musu da kai ba? Amma duk ba za a yi ba. Da haka idan mutum, idan gwamnati ta fahimci jama'ar ta suna da duhun kai da yawa, to ita ce za ta yi musu wannan gata. Don wannan shi ne gwamnati, ri'aya ɗin aka baka kenan na mutane. Allah gane da
salamu alaikum. Malam, dangane da hadisin da aka karanta, to sai mutum ya ga cewa samun matarsa ko kuma kanwar matarsa ba za ta yi ɗaukan nan ɗansa ba, sai ya je ba da wasiya kan cewa in ya rasu kaninsa ya ɗauki renon ɗansa, ƴaƴansa. Shin wannan wasiya za a yi cika ta?
Ba za a cika ta ba a ganinsa da shi kadai, don haka ba za a aiki da wasiyarsa ba. Waɗannan kan hadisin manzon Allah, alƙala bi manzilati al-ummi, in ba ta da wata cancanta saboda wani abu, to sauran auliya wal umur suna nan, su ne za su zauna su yi maslaha. To ai ba ta cancanta ba saboda tana da mugun hali, saboda tana da kaza, saboda tana da kaza, saboda wannan sai a hana ta, sai a ba wa kamar yadda muke gani. Alaikum salam. Wa alaikum salam.
Ka'ida
wanda ake bi jam'i shine dukkan mutumin da ya tabbata musulmi. Dukkan mutumin da yake musulmi ne kuma ya iya sallah, wajibi ne mutum ya bi sallah. Amma in ka ga muka bi mutum sallah ba, to ka cire shi daga musulunci kenan zuwa wajen musulunci. To anan kuma malamin suke cewa man sabata imanuhu bi yaqin fala yuzalu minhu illa bi yaqin. Dukkan mutumin da imaninsa ya tabbata ta fuskar yaqini, to ta hanyar shakka da su wasi kuma ba za ka kore masa imaninsa ba, domin shakka ba ta koren yaqini. Sai in kana da yaqini tabbas na ya fita daga musulunci. To kuma wannan kai ka san irin hujjar da ka tanada da za ka faɗa Allah cewa na ƙi yin wannan sallah dan ya tabbata kafi, dan ya yi wani aikin sabo, aikin sabo ba kafirci bane ba, dan ya yi wata bid'a, bid'a ba kafirci bane ba. Don kafirci din wato sai in mutum ya yi shi ya taqidu annahu kufrun, yana itiqadin abin nan kafirci ne, kuma duk da haka fa'altuhu wa ana akhtaru, na zabe shi, to wannan ba tawilin da zaka yi masa ya kafirta. Amma ya iya fahimtar wani abu, yana tsammanin daidai ne ba daidai bane, iyakacin iliminsa kenan, iyakacin tarbiyyar da aka bashi a gidansu kenan ko karkashin malaminsa. Kai da ka fahimci wannan abin kuskure ne, kafirci ne, ba ka da daman da zaka ce wane ya kafirta dan ya kudurce wannan, har sai ka gamsar da shi da dalilai na shari'a cewa abin nan fa da ka kudurce kafirci, ga aya ta kaza, ga hadisi ga kaza, ya yadda ayar haka take nufi, ya yadda hadisin haka yake nufi, amma da haka ce zan ci gaba da yi tunda a gidanmu ana yi. To kaga wannan ba tawilin da zaka yi masa, ba yadda zaka bi shi sallah. Amma duk mutumin da ya rike abin da yana itikadin daidai ne, kai kuma kana ganin kuskure ne, ka kawo masa dalili bai yadda da dalilin da ka, ka kawo hadisi bai yadda da fassaranka ba, kai ne kawai bai yadda da kai ba, amma ya yadda Qur'ani gaskiya ne, hadisi gaskiya ne, amma bayanin da kai masa ne kai bai yadda da kai ba, rashin yadda da kai ba ta ka fitar kai, dan kai ba kai ne addinin ba. To wannan shine rikicin da dama daga cikin yan uwa ba su fahimta. Ba a cewa mutum in ya shiga musulunci ya shirke nan ba abin da zai kafirta, idan haka ne ina amfanin babin ridda da sai a sauke duk babin ridda daga cikin Bukhari ko dan sunan tafai tun daga littattafan hadisi zuwa littattafan fiqh to amma lallai akwai abin da zai iya kai mutum waje amma abin da ake nufi shin yayi ki bisa ga ilimi ko bisa ga jahilci dai kenan da yake bisa ga ilimi shin ya fahimci daidai cikin ilimin ko ya kuskure wajen fahimta da yayi ya fahimci daidai wajen kuskure shin yayi wannan abin yana mai zaɓin sa ko kuma yayi bisa ga kuskure su bul da baka ga mutumin da manzo Allah ya ce ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawa nan ne ubangijinka wannan kalmar zahirin ta imani ne ko gafarci amma manzo Allah bai ce ya kafarta ba sai ya akfa amin shiddatul farq sanannin farin ciki yasa har yayi kuskuren magana ba haka yake nufi ba harshen sai ya riga ka faɗa ko mutum ya faɗa a matsayin an tursasa shi irin yadda aka tsare amma rubin ya tsara har sai da ya faɗi bakar magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin maganar da yake in zaɓin sa ne ya faɗe ta ya kafarta da ya zo faɗa manzo Allah ya ce ko gobe suka dawo maka sake mai dadi ba komai har ka saukar da mun kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ga kuma hadisi cikin bukhari wanda wani mutum ya saki mutuwa ya ce wa ƴaƴansa in da mutu ku doki gawa ta ku kone to kar ku dauka ku je ku watsa a cikin teku domin na yawan Allah laifin da in ya sami iko a kai na zai mun azabar da bai wa wani ba wannan abin da yayi imani ne ko gafarci kafirci ne amma manzon Allah bai kafirta shi ba saboda ya jahilci ne ya kudura ta ubangiji ya da Allah shi ne al-khaliqu shi ne ar-raziqu kuma zai iya kawo mutum ya masa azaba amma ganinsa in an sa ka kabari ne kawai zai iya maka azaba ai ya ilimin sa kenan a jahilcin sa yana ganin ina kone tokar aka yada a cikin towa su tofa an bai ma ubangiji aiki ba zai iya har hada shi ba manzo Allah ta zata shi ranar tashin kiyama ubangiji ya tambaye shi me yasa kai wannan yace khashiye tuka ya rabbi horan ka yasa ne haka ubangiji ce je kana gafarta maka dan Allah idan muka nuna irin waɗannan gasar hadisi cikin bukhari da ina ne kaga ba za mu dauki mu zo gafarta mutum daga adana shi ba ko da ya furta kalmar kafirci shi yasa malaman su duke suke cewa akwai lazimul mazhab akwai mazhab akwai lazimul qaul akwai qaul zance idan kai ko da zancen kafirci na la yalzamu minhu annaka kafir baya nuna cewa kai kuma ka zama kafiri idan ka faɗi ya iya zuwa ga shi zance kafiri ne kafirci ne a karan kansa shi zancen kafirta shi kai kuma baka zama kafiri ba saboda me imma saboda jahilci imma saboda me kuskure imma saboda me wata fahimta ta ba daidai ba an baka wata aya a hukunce da sauran abubuwa masu yawa zahirin abin yana nan sunan shi kafirci amma akwai banbanci tsakanin wanda ya faɗe shi da kuma shi zancen kansa ina ba don kun fahimta wannan matsala ce mai tsauri da haka Ibn Taymiyyah yake tsara da sun sayin bid'a yace abinda ko kudurce a zuciyarku in ni na kudurce na kafirta yace domin ni ina da cikakken ilimin cewa abin nan kafirci ne in na zabe shi yanzu na zama kafiri yace amma ku ba zan kafirta ku ba dan har za ku wata yana a idan ku da suna yayi muku ta su yana jahilci kan bid'a yake wannan mukabala da su kan wannan yace inda ne na faɗa na kafirta kaulan wahida jiza matsalar bin sallah wato yana daga cikin abubuwan da suke da tsauri sosai da sosai mutane akwai waɗanda suka yi sakaci da yawa ko suka zafafa da yawa kuma shi al'amari ana so a dauke shi tsaka tsakiya dukkan mutumin da ya zaɓi kafirci kan ya yadda kafirci ne zai ga saurare shi a kabin sallah kai ma ka san wasa kai amma dukkan mutumin da yake da shubuha da ya gino a kai kansa bai waye ba ga matasa an yi masa bayani bai gamsu ba dan yare ne wanda ya yi bayanin ko dan wata shubha mai karfi da wani daga gefe guda yake ba shi kai ka ce wani ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abu Talib zai mutu can gurin ga su Abu Jahl da Abdullah ibn Abi Umayya manzon Allah kalla Abu Talib ya ce da shi ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha indallah ka faɗi kalmar shahada kalmar da zan tsaya ma da ita gaban Allah sai ta Abu Jahl ta kalle shi sai a targaba an millata Abdul Muttalib yanzu zaka bar addinin yayi riga kan ni ya yadda kuma manzo Allah sunansa al-Amin tun kafin a saukar masa da wahayi amma ga wata shubha da ake ba shi iyaye da kakanni karshe mai yace yace shi yana kan addinin Abdul Muttalib addinin iyaye da kasan to balle tsaran za ka yi wa'azi kuma ga wani kai kana kokarin gina sunna wani na kokarin gina bid'a kai kana kokarin dasa mutane kan Qur'ani da hadisi wani na ba su labarin mafarki an yi mafarki da wani a shiga aljanna shi yasa mutanen asalin za a ga mutane da yawa suna san Allah suna san manzon Allah ba da danganta ke bid'a ba ribata su akai waɗansu malamai suka gani rawaninsa ya musu tasiri shekarun malamin ya yi musu tasiri abin ya musu girma akai ce wani kuskure ki ga shekaru ga rawani ga kandiri ya rike a hannu abin ya ba yanda za a ce wani karya ki to amma sai an daɗe yanayi za su gane a yanzu dan Allah tun daga lokacin da ake da'awar sunna zuwa yau sunna din ci gaba take ko rubuwa take ana samun ci gaba to wanda yake samun ci gaba kuma sai rigima duk wanda ka ga ce a tashi rigima a kasuwa a kona ko ina yana da kanciya wajen mun san kwaya ne shi yana jin haushi mutane kan sun tafi kama sai zo ya sa a yi rigima dan aibi to haka yanzu duk inda ka ga ana neman rigima za ka samu mai bid'a ne dan ya san kaso ta bata ci amma mai sunna ba ruwan shi da rigima sai dalili sai Qur'ani sai hadisi hatu burhanakum in kuntum sadiqin shine maganar tun ba a saurari a cewa addinin yare ne an zo ana saurari tun ahli sunna ba su da matsayin da za a ji su ko a rediyo ko a talabijin kullum idan ka bude rediyo daga safe har yamma daga ka ji dalailu sai ka ji sirriya da bid'o'i har aka zo ana sauraron ahli sunna to wannan ba ci gaba bane ba to me kuma na cewa sai waɗansu su zo sai an yi zafi sai an kafirta wani sai an ce wani ya fitar daga musulunci Allah kuma zai tambaye ka wa mutum nawa ka fitar daga cikin musulunci zai tambaye ka nawa ka shigo da su amma waɗansu yan uwa suna nan wurin aikin su kawai shine duk wanda ya saba wata ka'ida ta safi ya yi wallahi wani lokacin matsala ta fito wani za ka saba masa sai ce kawai ka kafirta a cikin irin waɗannan ɗalibai waɗansu suka je daura bare daga nan gudun daura da ake a Maiduguri suka je daga nan bauchi suka tafi har suka gama daura ni da ni suka nemi alfarma su shiga daura din kuma malaman da suka zo suna kifarwa malaman Madinan har da limamin masallacin Quba farkon masallacin da annabi ya sallama kafin ya je masallacinsa awwal masjidin qudsa ala taqwa min awwali yawmin amma tare da haka idan suka ba da bin masallaci suka dawo duk za a iya koyi ilimi a wurin mu amma mu kafirai ne ba za a bi musalla ba amma dai ya halatta in mun yi sallama dan kar su dan kar mu gane su dan ansa sama sama eh amma dai ba za a bi musalla ba da mu daga mu Allah ba gaba daya mun ne gafarci mu ba ma cikin kungiyar su shine kawai Allah rufa mana ciki kan wannan duk wanda yake dan Allah za ga Allah ya fahimtar da shi daga baya amma duk wanda yake dan ya mori to haka zai mutu a kai amma duk wanda yake da ikhlasi jahilci ne wallahi yau da gobe yau da gobe wata rana zai gane Allah ganar da ku karshe ko tambayar karshe ita ce tambayar da kuka yi cewa idan mutum ya so su matan maman matarsa kuma har ya haɗiye shin ta zama haramun gare shi zancen mafi inganci ba ta zama haramun gare shi ba amma dai mafi kyau kare ta inda ya riga ya san kan mamanta idan ya tsotsa ruwa zai fito gane kyale ta wannan shine abin da ya fi dacewa amma dukkan malaman mazhaba guda hudu nan da Imam Abu Hanifa da Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi da Ahmad ibn Hanbal duk sun nuna cewa idan mutum har ya zo yana wasa da matarsa ya tsotsi mamanta kuma har ya sha kuma takarrara minhu har haka ma a ce ya maimaitu ba so ɗaya bai yi ba duk da haka suka ce tana nan bata zama muharrama ba dan saboda sun kafa hujja da hadisan da suke cewa innamar rida'a min al-majaa shike nan da biya ku bakin ku hankali ya kwanta abu na karshe shine wato wannan asusu namu mai albarka kamar yadda na faɗa muku tun majiya an fara wadansu ayyuka daga jiya kuma akwai wadanda ake tsarin yi na kusa, to a yanzu haka din cikin tsarin ayyukan da ake so za a yi na horar da samarin mu dangane da sana'o'i kamar kanikanci, kamar abin da ya shafi gini, kamar kwamfuta, aikin kafinta, aikin gyaran famfo, walda, da aikin lantarki, waɗannan kwasa-kwasai guda bakwai, wato kanikanci, gini, kwamfuta, aikin kafinta, aikin lantarki, aikin gyaran famfo da kuma walda, ba kwasa-kwasai guda bakwai ba, kowane ɗaya daga cikin waɗannan kwasa-kwasai wannan asusu ya shirya zai ɗauki mutane 32 ya horar da su. 32 don haka samarinmu da suke son koyan ɗaya daga cikin waɗannan sana'o'i, kanikanci, aikin gini, kwamfuta, kafinta, aikin lantarki, gyaran famfo, walda, ga dama sassa, kuma za a fara cike muku famfo, an riga an tsara famfo ne wanda za a cike, wanda zai kunshi suna da dukkan bayanan da ake bukata daga wurinka, wanda insha Allah za a sami shi famfo ɗin, ka je nan take kana tsaye a cike maka a wurin sakataren wannan hukuma ko kuma wannan cibiya ta mai albarka, shine Sheikh Mukhtar Abubakar Tafafalewa. Za a same shi a can wurin aikinsa a Ministry na Commerce kamar da yake rubuta nan, a State Secretariat kenan, Ministry of Commerce. Insha Allah a wurinsa za a je tun daga gobe, tun daga gobe har zuwa sati ɗaya. Idan sati ɗaya riga ya yi, an riga an rufe kenan, adadin mutanen da suka fara suka riga suka je suka cike sai a fara da su kawai. Ba kuma za a sake ɗauka ba sai bayan an kammala. Gobe daga azahar, duk wanda zai je gobe daga azahar zai je daga nan wurin har zuwa mako ɗaya. Idan aka yi mako ɗaya, adadin da suka samu kawai za a fara da su, ko mutum ɗaya ne ya samu za a fara da su, sauran kuma su bari sai bayan an kammala da wannan mutum ɗaya. A kuma in dukkan guraben an samu adadin mutanen da ake bukata za a fara da su bi iznihi ta'ala. Ina ba ta fahimta. Wato waɗanda za a ɗauka cikin modar wannan kwasa-kwasai su ne mutumin da ya kai shekaru 16 har zuwa 40, ma'ana ɗan ƙasar shekara 16 bai kai a ɗauke shi ba har sai ya kai shekaru 16, sannan kuma wanda ya wuce shekara 40 ya tsufa kenan za a ce 42 ne, 42. Kuma dukkan wanda yake son kwastin ko da ya karatun boko ko bai yi ba, za a ɗauke shi a sa inda ya dace da shi, garin shi zai sa a ga inda ya dace da shi, ba lalle ne sai wanda ya boko. Akwai abubuwan da kan kowa sun dole sai mutum ya yi boko, kamar kwamfuta wasu sai mutum ya ɗan yi boko ko ya yi, amma akwai abubuwan da yake akwai buƙatar ƙarfi ko da ba boko. Allah ya taimaka mana. A gaskiya wannan ba ƙaramin abu bane ba, idan har Ubangiji ta Allah ya sa muka nasarar wannan ba ƙaramin aiki bane ba, kuma ya kamata mu yi taimakekeniya da juna, ka har ma da yin addu'a cikin dare wajen cin nasarar wannan aiki, domin cin nasarar mu ne gaba ɗaya, don shi ne abin da zai inganta rayuwar mu. Ubangiji ta Allah ya taimaka mana. Kowane kot mafi karanta abin da za a ɗauka a cikinsa mutum 32. Assalamu alaikum. Wata sanarwar ita ce a yau bisa tsari da za mu je gidan kurkuku domin kai ziyara ga waɗanda ke can, amma waɗanda tsare-tsare ba su kammala ba cikin lokaci muka yi latti, amma gobe da safe insha Allah za mu je, kuma ana son a rinka zuwa daga lokaci zuwa lokaci. To su ƴan uwa da suka tsara waɗannan ayyuka nake ba su shawarar cewa a Maiduguri yadda muke cikin kowane azumi, idan na je tafsir mukan kai ziyara ɗin gidajen prison guda uku da ake da su a Maiduguri. To kuma wajen tafiya ɗin bayan ababe da ake tafiya da shi kamar sabulun wanki da na wanka da sauran waɗansu buƙatu na rayuwa, mukan nemi mu tafi da tufafi daga wajen ƴan uwa, kamar nan guda a ce an ba da sanarwa duk wanda yake da tufafi da zai bayar sai ɗaya ne, sai biyu ne, uku ne, an gane ko? Wando ne, riga ce, hula, takalmi, har ma agogo in zaka bayar to mukan tara mu tafi da su. To akwai lokacin da muka tara dila biyu wajen kaya wajen sa 500, akwai lokacin da sun fi haka, akwai lokacin da kofi suka yi haka, mata ma suka tara na su kuma muka kaiwa su ma mata waɗanda suke cikin gidan yarjin mata. To shi ne muka yanke shawarar cewa to yanzu ma za mu bayar da wannan sanarwar, ba wai ya shafi na goben ba, na goben za mu je kai tsaye, amma da wuya ku iya kawo mana kayan da za mu tafi da su. Amma in an samu waɗanda za su iya kawowa kafin gobe karfe 9, ba biya wa ne'imar za a iya tafiya da su. Amma in ba samu waɗanda za su iya kawowa ba, daga nan har zuwa lokaci na gaba duk wanda yake sha'awar zai bayar da jace na tufafi, sawun sababbi ko na shi da ya amfani da su managarta ko sababbi don saboda samu cikakken lada. To idan mutum ya tsinka ko kuma ya ware waɗanda zai kawo, sun sai ya kawo nan masallacin, musamman a lokutan sallah guda biyar ɗin nan dai ba za a rasa ko malam Zakariya ko malam Awwal, ko kuma idan an gamu da malam Dawud ko malam Ibrahim Arab ko dai ɗaya daga cikin jami'ai da aka sani, za a iya ba da ƙarshe a tara su a gyara su insha Allahu a miƙa su ga waɗanda za su iya amfani da su a can gidajen yari, ko da ba a wannan ziyarar ta gobe ba. Ina nufin kofa Abuja take a yanzu game da wannan. Allah ta'ala shi taimaka mana. Daga ƙarshe kuma dan wana cewa ya kamata duk lokacin da aka sake zuwa dan lokacin da ya karatu, yan agaji su daura damala dangane da junction din na cin jikin First Bank. To idan an tashi musamman ranakun da aka yi tafsiri jiya da shekaran jiya, akwai tsoron kar waɗansu haɗurra su faru a wajen, saboda yadda mutane ke fita daga nan su hau kan wancan babban titi, kuma yawanci waɗansu ba sa iya haƙuri su tsaya su duba su ga akwai mota ko babu. To Allah shi taimaka. Annai kamata mace ta aya ta yi ne
wani ya ba da shawari da
su cewa
magana jiwon mata sannan a kan jirgin da kuma
mata na haka. Eh to haka ne, saboda haka Allah duk wanda suke limamai na masallatai ko ba da ba limamai ne suna da makwabtaka da sauran waɗansu masallatai, sa bayar da sanarwar wannan tsari na koyar da sana'a ko horo kan koyar da sana'a da za a biya matasanmu, saboda kila wanda ya zo nan da ya kawai zai ji, amma wanda suke sauran masallatai ma ya kamata su ji. Kuma ina jin za a yi amfani da wannan damar a masallacin juma'a idan Allah kai mu jibi juma'a, tun da dai ranar registration din zai kai har alhamis da sawo insha Allah. Eh su wannan sai dan taurari kuma wani tsari da za a yi na gaba, ka san ba ka iya kama komai ka gama shi lokaci guda, ko sai ka dauki daidai yadda za ka iya insha Allah, gurgurda yadda za a samu goyon baya daga jama'a, gurgurda yadda za a samu nasara insha Allah. Allah ya taimaka wa. Assalamu alaikum.